This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya ga kuma cikin labaran duniyar tare da Murtala Faruk Sanyinna. Ruwan saman da suka fara sauka a busasshiyar kasar kudancin California za su taimakawa ma'aikatan kashe gobara wajen dakile harsunan gobarar daji da dama, amma ruwan sama kamar da bakin kwarya akan gabar tsaunuka da suka kone na iya kawo barazanar sabbin matsaloli kamar malaluwar toka mai guba. Ma'aikatan gundumar Los Angeles sun kwashe tsawon mako suna kawar da itatuwa da share fili da kuma karfafa hanyoyi a wuraren da gobarar Palisades da Eaton suka lalata. Hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta faɗa jiya saboda cewa galibin yankin na iya samun kusan inci ɗaya na ruwan sama a cikin kwanaki da yawa. To amma barazanar ta kai matsayin a yi mata shirin ko ta kwana na samun ruwan sama sosai da zai iya haifar da malala, laka da tarkace daga tsaunuka. Hukumar leƙen asiri ta Amurka CIA a yanzu ta yi imanin cewa ƙwayar cutar da ta haddasa annobar COVID-19 ta samo asali ne daga wani ɗakin gwaje-gwajen kimiyya. Wannan sakamako ne na wani bincike da aka fitar a jiya Asabar wanda ke nuna ya tsaga ƙasar China, duk da cewa hukumar leƙen asirin ba ta da cikakken ƙwarin gwiwa kan sakamakon nata. Sakamakon ba sakamako ne na wani sabon binciken sirri ba. Kuma an kammala rahoton ne bisa umarnin gwamnatin Biden da tsohon daraktan CIA William Burns. An yayi masa kallabin sirri kuma aka sake shi a jiya Asabar bisa umarnin wanda shugaba Donald Trump ya zaba domin shugabantar hukumar, John Ratcliffe, wanda aka rantsar da shi a ranar Alhamis a matsayin darakta. Ƙungiyar Hamas ta saki sojojin Isra'ila hudu a jiya Asabar domin musaya da fursunoni 200 na Falastinawa a wani shiri na biyu na musayar fursunoni da waɗanda ake garkuwa da su a ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a Gaza. Matan hudu sun yi murmushi tare da ɗaga hannu da ɗaga babban yatsa ga ɗimbin jama'ar da suka tattaru a wani dandalin Falastinu a birnin Gaza. Akwai mayakan ƙungiyar da Amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda a kowane ɓangare nasu, kuma taron dubban jama'a ne suka kalla kafin sojojin na Isra'ila mata su hau motocin ƙungiyar agaji ta Red Cross da ke jira. Masu lura da al'amura sun ce akwai yiwuwar mutanen hudu suna yin abubuwan ne bisa tursasawa. Waɗanda aka yi garkuwa da su da aka saki a baya sun ce an tsare su ne a cikin matsanancin yanayi, kuma an tilasta musu yin hotunan bidiyo na farfaganda. Hukumar gidan yarin Isra'ila ta sanar da cewa ta kammala sakin Falastinawa 200, hakan ya haɗa da mutane 120 da aka yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai bayan an same su da laifin kai munanan hare-hare kan Isra'ila. Kimanin mutane 70 ne aka sako a cikin kasar Masar, kamar yadda gidan talabijin ɗin Kahira na kasar ta Masar ya bayyana. Dubban Falastinawa ne suka mamaye birnin Ramallah da ke yammacin gabar kogin Jordan domin tarbin motocin safa da ke ɗauke da fursunonin, kuma da yawa daga ciki suna ɗaga tutocin Falastini ko kuma tutocin ɓangarori daban-daban na siyasa. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya da na soji sun ce yakin da ake yi da 'yan tawayen M23 a gabashin Congo ya yi sanadiyar mutuwar akalla dakaru 13 na kiyaye zaman lafiya da na kasashen waje. Rundunar ta M23 ta sami gagarumar nasara a yankuna cikin 'yan makonnin da suka gabata, inda ta kewaye birnin Goma da ke gabashin kasar wanda ke da jama'a kusan miliyan 2 kuma yanki ne na tsaro da ayyukan jin kai. A jiya Asabar, rundunar sojin kasar ta Congo ta ce ta yi nasarar dakile wani hari da mayakan M23 suka kai a garin Goma tare da taimakon dakarun ƙawancenta da suka hada da dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya da sojojin ƙungiyar raya kasashen kudancin Afirka. Koriya ta Arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami na cikin jirgin ruwa zuwa tudu, a cewar kamfanin dillancin labarai na KCNA a yau Lahadi, inda ya kara da cewa makaman sun jira a daidai inda aka auna su. ana ƙara kirar ta hanyoyin dakile yaki na sojojin Jamhuriyar Demokratiyyar Congo, inji shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, yayin da yake sa ido kan gwajin da aka yi a jiya Asabar, inji kamfanin dillancin labaran. Makaman sun jira kan inda aka auna su bayan da suka yi tafiya mai tsawon kilomita 1,500 a cewar rahoton, inda ya ƙara da cewa ba a samu wani mummunan tasiri ba ga tsaron ƙasashe makwabta. KCNA bata bayyana inda aka yi gwajin ba. Gwajin makaman da Pyongyang ta yi shi ne na farko tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya koma fadar White House a ranar Litinin. Jin kaɗan kafin rantsar da shi, Koriya ta Arewa ta harba makamai masu cin gajeren zango a cikin teku. Trump, wanda ya yi jerin ganawa da ba saban ba da Kim a wa'adin mulkinsa na farko, ya faɗa a wata hira da aka yi da shi a ranar Alhamis cewa zai sake ganawa da Kim, yana mai kiran shugaban na Koriya ta Arewa a matsayin mutum mai wayo. Ƙasashen Koriya biyu sun ci gaba da zaman doya da manja tun ƙarshen rikici tsakaninsu daga shekara ta 1950 zuwa 1953, wanda ya ƙare da makami ba yarjejeniyar zaman lafiya ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannanmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, tunda ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, a yayin da ake ci gaba da neman mafita mai dorewa ga matsalar yaɗa labaran ƙarya, yin zage-zage ko cin mutuncin waɗanda ake kallo a matsayin ƴan adawa a kafofin sada zumunta sakamakon yadda matsalar ya zamo ruwan dare tsakanin al'umma musamman ma matasa a baya-bayan nan. Shirin na wannan makon ya duba batun Data Boys, wato wani tsarin baiwa wasu matasa data ko da kaɗan ne su riƙa tallata ƴan siyasa waɗanda suke kallo a matsayin iyayen gida. Rahotanni a yanar gizo sun nuni da cewa tsarin baiwa matasa data da ƴan siyasa suka bijiro da shi don samun waɗanda za su riƙa mara musu baya musamman yaƙi da abokan adawa a shafukan sada zumunta, abu ne da yake ƙarfafa zaman banza tsakanin matasa, kuma wasu masu kishin ƙasa ke ganin dole ne a yaƙi wannan ɗabi'ar kai tsaye kafin a yi nisa. Shin ya girman matsalar amfani da kafofin sada zumunta wajen yaɗa manufofin ƴan siyasa ko da ba na ci gaba ga al'umma ba da wasu matasa ke yi da zumar neman na tuwo yake a yanzu? Bari mu ji daga bakin matashi ɗan siyasa da ke mu'amala da dandalin sada zumunta.
Sunana Abubakar Muhammad Abujega. To, hanyoyin sada zumunta na zamani wato social media ya zama wata kafa da matasan mu na most especially na Arewa suke amfani da ita wajen ganin cewa suna yada ayyukan ƴan siyasa wanda suke da madafin iko wasu ma ba su da shi, kuma babban abin takeicin shine zaki ga suna yada abin da ma bai kai ya kawo ba, abin da ma in kai boye shi ya kamata kai saboda kunya da takeicin ganin cewa ba wani abin a zo a gani bane. Amma su waɗannan matasan sun maida kansu kaman mabarata, dan zance miki yawancin abubuwan da suke yi suna yi ne dan bara, dan dan abin da shi dan siyasa zai ba su, sai sa zaki ga suna posting hotuna, suna posting wasu ayyukan shi wanda gaskiya ni a gani na cewa abin da ma bai kamata ma a ce an yada bane. Sannan kuma zaki ga cewa wani lokaci suna amfani da wannan wajen tallata dan takaran da yake neman kujera, in suna so su wanke shi ya zama fari part, in kuma suna so su bata shi sai zaki ga suna fadin wasu abubuwa wanda za su senta shi ya zama baki, wani irin zagi da zaki ga ana ma mutum ko kare bai zai ci ba. Allah da kanshi ya ce wa karamna bani adam, Allah ce ya karama bani adam, amma ki ga kawai saboda bambancin ra'ayi ko bambancin siyasa ki ga yara ana biyan su kuɗi in kuma ba wani abin kirki ba. Yaro ya gama makaranta, ya gama degree, amma su ƴan siyasan ba za su iya samu mishi aiki ba, sai dai duk wani dama da suka samu su dauka suna kai ma ƴaƴan su na cikin su, amma sun baro ƴaƴan ƴaƴan sai dai kawai su ba su kuɗin data, kuɗin kati, su dinga hawa social media suna zage-zage suna bambadanci. Abin takeici ne gaskiya.
Na'am, wato kana da labarin Data Boys kenan?
Ina da labari. Ana kiran su Data Boys, wani lokaci ana amfani da su ne akan ba su na data su yi amfani da shafukan su saboda an ga suna da mutanen da suke bibiyan su suna da yawa. Da yawanci zaki ka tallace-tallace ne ake yi, masu sana'a suna amfani da su saboda su tallata haja su, tallata abin da suke da su saboda sun fi su yawan mutanen da suke shiga pagin su suke gana abin da suke yi. Amma yanzu kuma abin ya lalace, ya hada da ƴan siyasa su ma suna amfani da su don ganin sun cimma buri students ko kuma sun zagi wani sun mata wani akan abin da bai taka kara ya karya ba to abu ne wanda gaskiya bai da dadi addini bai yadda da shi ba al'adar mu ma bata yadda da shi ba amma yanda ƴan siyasa da shugabannin mu suka tula ma mutane talauci yasa kowane hanya mutane suka gani na gani inda za su samu dan abin da za su samu abinci su kan bi wannan hanya wanda abin takeici ne kuma in aka ci gaba da haka gaskiya abun ba zai yi mana dadi ba Allah ya sa a gyara
to idan ka ci karo da matashi na bambadanci ga ƴan siyasa a shafukan sada zumunta ya kake ji
a duk lokacin da naga matasan mu na arewa suna irin wannan sai in ga cewa kawai rashin sanin darajar kai ne saboda inda ka san darajar kanka abun nan da ɗan siyasa ne ya je yi ko kuma ya zama ko kake fadi akan shi zaka iya fadin kai ma dissenting akai saboda kai ma kana da wasu abubuwan da zaka fada so abubuwan da matasan suke yi zaka ga cewa su ya kamata su yi ma kansu ne ba sai an biya su kuɗi su yi ba kuma kuɗin da ake ba su ma ba ma abin kirki ba akasarin kuma abin da zaka ga a kudanci zaka ga su suna amfani da wannan social media ne suna samun kuɗi sannan kuma in har mutum bai yi abu ba zaki ga yana da wahala kaga sun sa shi sun ci yayi abin da bai yi ba suna amfani da wannan daman su sa ma su ɗan siyasan su da kuma masu kuɗin su su dinga yin abubuwan da ya kamata su yi wanda suke ganin cewa ba su yi ba ban san yanda zamu wayar ma da matasan mu kai a arewa ba kullun in ka fito kana magana kaman yana shiga ta nan ne yana fita ta nan wani sai ka ga magana kana bude Facebook kana bude Instagram za ka ga wani yaron yayi wani rubutu abin ta kai shi wani zaki ga ba ma yaro bane ya girma yana fadin ƙarya yana kage yana rubutawa a cikin social media saboda kawai ya burge wani nashi dan siyasa ko kuma ya burge wani mutumin da yake ganin yana tare da shi wani kuma yi ne fa kawai dan jawo hankalin su ƴan siyasan basu ma san suna yi ba amma ganin yawan suna post din su sai su ga cewa ai wannan masoyi na ne bari in jawo shi jiki dama abin da suke nema kenan bayan kuma ita social media nan kafa ne da ya fito da zaka yada abubuwa na kirki abubuwa masu kyau ta hanyar nan ne zaka ba su shawara su ƴan siyasan dan duk yawanci ƴan siyasan nan suna social media amma ba su da shi sun aje wasu yara da suke kiran su ƴan social media nasu suna amfani da su za su dinga kai musu kolafi suna gaya musu abin da ake faɗi su zaka iya amfani da wannan media wajen ba su shawarwari da fatan Allah dai ya sa mu gyara kullun addu'a mu kenan fatan mu kenan arewa nan matasan mu na arewa su gane menene su gane potential din da suke da shi
na'am muna godiya Malam Abubakar a daidai wannan gabar za mu sada ku da wani matashi dake amfani da shafukan sada zumuntansa wajen yada manufofin kansa baya ga na wanda yake yi wa aiki gare ka malam
sunana Malam Khalid Baroninji ni asalin hafifan karamar hukumar Minjini dake nan jihar Bauchi arewa maso gabashin Najeriya kuma nayi karatu na a jami'ar Abubakar Tafa Balewa dake nan jihar Bauchi Najeriya yanzu haka ina rike da mukami a matsayin mai tallafawa mai girma a gwamnatin jihar Bauchi kan abin da ya shafi dogaro da kai sana'o'i kenan da dai sauransu
to zaka fara bayani akan ci gaban da wannan karin ya kawo mana
to alhamdulillahi kamar yadda aka sani yanzu muna cikin karni na 21 wanda wannan karni na 21 ya zo da abubuwa da dama musamman akan abin da ya shafi hanyar sadarwa wanda aka samu kafafen sada zumunta wato na zamani suna nan da yawa kama daga kan Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter da dai sauransu kuma duka waɗannan ana amfani da su ne wajen wato isar da sakonni ko kuma sada zumunta tsakanin al'umma to a matsayina na matashin dan siyasa kafafen sada zumunta ni ina kallon su ne a matsayin wasu mashawarta na musamman abin da yasa na kira su mashawarta shine daga cikin wannan kafafen sada zumunta musamman Twitter da Facebook da Instagram anan da ka ga sakonni na al'umma kama daga kan masoya zuwa kan waɗanda suke kalubalantan ka ko suke kalubalantan matsayin da kake rike da shi domin gabatar da ayyukan da yake rataye a wuyanka kuma zai iya kasancewa wani kamar matakala na inganta alaka tsakaninka da masoya da kuma waɗanda ke da sha'awar goyon bayan ka a siyasance
masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka yanzu bari mu ƙara komawa ga Malam Khalid ya kake ganin al'umar arewa ke kallon kafafen sada zumunta na zamani a daidai wannan lokaci musamman ganin irin ci gaban da ake samu a wannan dandalin
yanzu idan ka kalli yadda al'umma suka dauki kafar sada zumunta ta Facebook da Twitter kusan ta kasance kamar wata hanya ce da koda da gwamnati da kamfanoni da 'yan kasuwa da 'yan siyasa da kungiyoyin addinai suke amfani da ita wajen tura sako ga mabiyansu. To ni na dauki wannan hanya ta kafafen sada zumunta a matsayin wani bangare mai girma a hidimar siyasa. Nakan yi amfani da shi wajen fahimtar me mutane ke da bukata a tattare da ni a matsayina na matashin dan siyasa, ko kuma sakon da nake so na tura wa mutane. Mafiya akasarin sakonnin da nake turawa a yanzu na fi amfani da kafafen sada zumunta na wato Facebook da Twitter da Instagram, saboda coverage da yake da shi, wato wani kaso mai tsoka da al'umma suke amfani da shi wajen mu'amalansu da 'yan siyasa. To nakan yi amfani da wannan wajen isar da wannan sakonni ga al'umma.
To a naka ra'ayi ya kake kallon kafafen sada zumunta?
Ni ban dauka cewa su wa'annan kafafen sada zumunta wuri ne da zaka zo kai bambadanci ko kai cin mutunci ko zagi ko wani abu, a na dauke shi wuri ne da zaka iya tura sako mai amfani ga al'umma, kuma al'umma su amfanu da wannan sako da ka tura din. Yanzu kamar ni ina amfani da kafar sadarwa ta Facebook a kalla ba kasar ba tun 2006, wato shekara ta 2006 kenan. Na buɗe account dina wanda har yau nake amfani da shi, kuma didi da rana ɗe ban taba rasa gudanarwa na wannan shafi na Facebook, wato kamar a ce an kwace shi daga hannuna, wato hakim kenan. Kuma alhamdulillahi nayi amfani da shi wajen tura sakonni masu muhimmanci ga al'umma, kuma ta dalilin wannan kafar ta Facebook da Twitter din ya sa na ƙara samun tagomashi a siyasata da kuma abubuwan da nake yi a matsayina na mai tallafawa mai girma gwamnatin jihar Bauchi kan al'amuran da suka shafi dogaro da kai.
Muna godiya Mallam Kare. Masu sauraro gabaki ɗaya, kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin. Ni Halima Abdulrauf da na shirya, kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Madalla. Yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Kamar yadda muka yi alƙawari a satin da ya gabata cewa a wannan makon za mu yi magana ne akan illolin cin goro, duba da cewa a bayanan da likita ya yi na shan magunguna da lemuka masu ƙara wa jiki kuzari, mun ji cewa akwai sinadarin caffeine da ke haifar da matsaloli a jikin ɗan Adam, kuma shi ma goro yana ɗauke da wannan sinadari. Cin goro yana da amfani da kuma fa'ida a jikin ɗan Adam, amma fa idan aka ci shi daidai gwargwado ba fiye da kima ba. Daga cikin amfanin goro ga jikin ɗan Adam, yana ƙara kuzari sakamakon sinadarin caffeine da yake ɗauke da shi, wanda kan taimaka wajen rage kasala. Haka kuma goro idan aka ci bisa kima, yana da sinadarin da ke taimakawa wajen narkar da abinci da rage kumburin ciki. Har ila yau, goro na taimakawa wajen rage jin yunwa, musamman ga waɗanda suke son rage kiba. Yana kuma taimakawa wajen rage kumburi da raɗaɗi da ke tattare da matsalolin hanji. Wasu ma cin goro kan taimaka wajen rage ciwon kai da ke da alaƙa da rashin isasshen jini a ƙwaƙwalwa da sauransu. Amma duk da haka, shawara ita ce kada a riƙa cin goro fiye da kima, domin akwai illoli da dama da ke tattare da cin goro da yawa. Daga cikin illolin sun hada da hawan jini, rashin bacci, damuwa a zuciya, dogaro da shi da ake kira da addiction a turance. Yana kuma iya rage ƙarfin ƙashi. Sa'annan kuma cin goro da yawa yana iya haifar da ciwon ciki, kumburin ciki, ko rashin jin daɗin hanji da sauransu. Domin tattauna wannan batu, abokin aiki na Abdulaziz Bello ya yi hira da ƙwararren likita kuma shugaban sashen koyar da aikin kula da lafiyar al'umma na jami'ar jihar Zamfara da ke Talata Mafara, wato Dr. Tukur Ismail. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
Shi goro yana shi ma ɗauke da wannan sinadari na caffeine, amma shi kafin ka haɗa caffeine na cikin goro wanda zai yi wannan yawan caffeine da ke cikin wayannan limuna dan ba garman aiki bane amma su ma zaka ga sai stimulant kuma the effect din da shi caffeine din na cilla illa da wayannan limunan na cikin kwalba za su kawo shi ma zai iya kawo wa idan cin shi goron ya zama yana da yawa kuma ya zama jiki kamar yadda zaka ga wasu daga cikin dattijan mu zaka ga ko abinci suka ci suka koshi zaka da idan ba su ci goron ba za su samu nutsuwa ba saboda shi caffeine din kamar yadda cin ma sai stimulant yana creating alertness sannan kuma yana ƙara kaman kuzari da sauran su duka yana sawa kaga shi ma yana cikin layin wannan stimulants din duka dai abubuwa ne wanda ni a gani na gaskiya ƙara fatakar da al'umma din da ake yi shine babban abu da zai kawo kuma ya ce shi al'umma daga irin wayannan abubuwa wanda ana yin su amma ba a san illolin su ba
kinan ba su da alaka da irin shan sigari da kuma shan shisha irin shi ba na gadut ana shigowa da abubuwa irin su kana sawa lebo da min masu irin wannan sinadaran ciki ana sha irin shisha da sigari
eh to kaga duka irin su shi sigari da shisha duka su ma suna kai daga cikin nau'in abubuwan da ake sha wanda suke dauke da stimulants iri daban-daban su kaga idan mai maganan stimulants da abin da ka ji wancan wayannan lemunan suna iya kawo wa su ma wa'annan idan akwai wannan quantity na caffeine din a cikin wayannan stimulants din da su shisha din da su wannan sigari din duka za su iya kawo wa sai dai sigari kaga suna iya haifar da wasu matsaloli daban-daban da na caffeine din kamar akwai matsala ta huhu wanda kowa ya san sigari tana ɗaya daga cikin abin da ake nunawa wurin haddasa kansa ko kuma sankaran huhu tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo wannan rashin lafiya din saboda wa'annan gubobin da suke ciki wa'anda suke da lahani a huhu na shi mai shan sigari na
to likita bari mu karkare da batun wato tunda mun soba da wato ita kodati wani abubuwa da to ya kamata a rika yi da zasu inganta lafiyar kodar da kuma lafiyar hanta da sauran abubuwan da kai magana kamar zuciya haka
yawa so kaga na farko bari mu fara da zuciya zuciya abubuwan da ya kamata mutum ya rika kiyayewa na farko ana son ana exercise motsa jiki a kowane lokaci idan ka samu sarari ana so ya zama mutum yana yin exercise kamar wa'anda suke mutane ne masu wanda Allah hore musu ba sa fita aiki mai wahala ko wani abu zaka ga ko gidansu ma akwai lift da suke hawa da inda za su a mota da sauransu ana so su dan samu lokaci wanda za su rika yin abubuwa na motsa jiki wannan yana daga cikin abubuwan da zuciya take so kwarai da gaske sannan sai nau'in abincin da ake ci wanda za su kare ta su ba ta lafiya ba a son abinci masu yawan maikon da ake kira cholesterol kamar yawa da yawa a cikin abinci yana ɗaya daga cikin abun da yake kawo wannan coronary heart diseases wanda suke taɓa lafiyar zuciya dan ka zo wurin hanta shan abubuwa irin wa'annan wa'anda suka kunshi wa'annan magunguna barkatai ko wa'annan lemuna wa'anda suke dauke da kafe da wasu gubobi wa'anda suke ciki wa'anda ita sai ta tace da abubuwan da aka sha ita koda sai ta ita hanta sai ta tace su to yana da kyau mutum ya kula da irin wa'annan shan wa'annan abubuwa sannan kuma abinda ita take so sosai shine ya rage cin abubuwa masu matsi a lokacin da ita hanta ba ta da lafiya yana da kyau ana mata wannan sassauci dan zaka ga wani lokaci da mutum ya je asibiti aka ga cewa akwai alamun rashin lafiyar hanta to zaka ga an ci da abubuwa masu maiko ya daina ci sai dai ya samu kamar abubuwa wanda suke suna da sugar kamar irin rake da wasu abubuwa wanda ba sa da maiko a cikin su zaka ga ana cewa ya ci domin ita hanta din ta huta ta murmuri daga abin da yake damunta sai ita kuma koda kowane lokaci abubuwan da take shine tace wayannan gubobi na ciki da kuma fitar da fitsari daga cikin su sai ta fa abin da take so ita sosai a rika shan ruwa akai akai sannan da wannan atisayi da ake wayannan da zasu taimaka wa mu
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan an ilmantu kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu da haka muka zo karshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku musamman Abdulaziz Bello ni Hawwa Umar ke cewa mutuna lafiyarka ita ce jarinka har ila yau rigakafi yafi magani mu huta lafiya.
Madalla. Nasihar Lahadi. Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.